voulais faire quelque chose qui allait quand même se démarquer et qui allait.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna nan lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Laraba 14 ga watan Agustan 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kula da farashin kayayyaki a Najeriya ta ce ɗan kasuwa ne silar hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman Mumin Barmake gabatarwa, inda shirin yau ya duba batun sharuɗan da nakasassu suka ce za su yi la'akari da su kafin baiwa 'yan takara ƙuri'unsu a zaben da za a yi a Ghana. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayinku kan kowa ke da laifi wajen hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya. Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan, ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da dare, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yayin da masu shiga tsakani ke shirye-shiryen dawo da tattaunawa game da batun samar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas, an ci gaba da barin wuta cikin dare a Gaza da gabar kogin Jordan. Masu shiga tsakani na duniya daga Amurka, Qatar da Masar sun shirya tsab domin sake wani sabon zagaye na tattaunawa a ranar Alhamis, duk da dai ana cike da fargabar barazana mai da martani daga Iran da kawayenta akan Isra'ila dangane da kisan gillar wani babban jigon Hezbollah a birnin Beirut da jagoran Hamas Ismail Haniyeh a Tehran. Isra'ila ta ɗauki alhakin kai harin na Beirut da ya halaka wato jigon na Hezbollah, amma bata ce komai ba akan kisan jagoran Hamas, duk da dai da dama ana kyautata zaton Isra'ilan ce ta kai harin. Jami'an lafiyan Palestina ma sun ce da sanyin safiyar Laraban na Isra'ilan ta kai hari da ya halaka akalla mutane 17 da ya hada da yara 5 da iyayensu. Yar majalisar wakilan Amurka ta jam'iyyar Democrat mai ra'ayin kawo sauyi da ke yin kakausassuka ga yadda Isra'ila ke gudanar da yaƙi a Gaza, Ilham Omar, ta lashe zaben fidda gwani a Minnesota. Omar ta yi nasarar kare kujerarta a jihar Minnesota, inda ta sake fuskantar kalubalantar tsohon ɗan majalisar ƙaramar hukumar Minneapolis, Don Samuels, wanda ta sha da ƙyar a takarar da suka gwamza a zaben fidda gwani na shekarar 2022. Da take magana da magoya bayanta Minneapolis, Ilham ta rika maimaita wasu kalamai da yakin neman zaben Harris da Walz suka rika amfani da su. Ilham ta ce, muna yin siyasa ne ta farin ciki domin sanin mahimmancin sanya farin ciki ga makwabta, yin fafutuka domin ganin al'umma ta samu ingantacciyar lafiya, gidajen zama da kuma zaman lafiya waɗanda hakkoki ne na bil'adama. Wasu 'yan gudun hijirar Afghanistan da iyalansu sun samu mafaka a makwabciyar ƙasar Pakistan, to sai dai an iza ƙiyar wasunsu zuwa gida a watan Nuwamba bara, inda bayan watanni 2 kacal wasu suka sake koma a Pakistan ɗin saboda rashin samun matsugunni da aikin yi a Afghanistan. Bayan shafa watanni 2 a birnin Jalalabad da ke yankin gabashin Afghanistan, Gul Ali, mai shekaru 53 a duniya da mata da 'ya'yanshi 6 sun sake koma a Pakistan. Pakistan ta fara iza ƙiyar 'yan gudun hijirar Afghanistan marasa takardu zuwa gida ne a watan Satumban bara. Gul Ali, ɗaya daga cikin 'yan gudun hijirar na Afghanistan da aka maida gida amma ya sake dawowa, ya ce ba su da wani zaɓi illa su sake komawa Pakistan.
We went to Afghanistan and returned. We do not have a shelter or land.
Yace mun je Afghanistan din muka dawo. Ba mu da matsugunni ko wani filin kasa da zamu rayu a kai. Kuma ba ni da karfin kama haya. Don haka na ga ba ni da wani zabi illa in kuma dawowa. Ya kara da cewa ba samu aikin yi ba, balle su iya samar da yadda za su samu da ciyar da iyalansu, ganin yadda kasar ta Afghanistan ke fama da matsalolin jin kai.
When we went to Afghanistan, I searched for a job for 2 months. No one gave me a job.
Watanni 2 na kwashe ina neman aiki lokacin da muka koma kasar, amma ba wanda ya ce mana cikanka. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Japan Fumio Kishida, wanda ya tabbatar da sanar da yin murabus din shi, ya taimaka wajen samar da sauyi a tsarin hulɗar kasar da kasashen ƙetare da bunƙasa rawar da kasar ke takawa a duniya da faɗaɗa yawan soji, duk kuwa da ƙalubalen da ya riƙa fuskanta a cikin gida, wanda su ne masu kai sanadin yin murabus din nashi. Cikin wata sanarwa ta bazata a ranar Laraba, Kishida ya ce ba zai sake neman tsayawa takarar shugabancin jam'iyya mai mulki ta Liberal Democratic Party ba, hakan da yana nufin zai shiɗa daga kujerar wato Prime Minister bayan zaben cikin gida na shugabancin jam'iyyar da za a gudanar a watan gobe idan Allah ya kai mu. A yayin shekaru uku na mulkin Kishida, ya yi fama da ya tsama daga bangarori daban-daban da ya sa ya mai da martani ta ɗaukar matakan saisaita ƙasar da yammaci da sassauta kullin sojin da Japan ɗin ta yi makanta tun bayan yakin duniya na biyu. Abu na kusa da aka gani shi ne yadda Kishida ya ƙara yawan kasafin kuɗin da ake warewa ɓangaren tsaro.
A wasu rufa ka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Hukumar kula da farashin kayayyaki a Najeriya, wato FCCPC, ta ce 'yan kasuwa ne silar hauhawa farashin kayayyaki a ƙasar, inda ta zarge su da rashin tsari wajen ƙayyade farashin kayayyaki da suke shigo da su, wanda hakan yake ba su damar cin ƙazamar riba. Sai dai shugabannin 'yan kasuwar sun ɗora alhakin hakan kan rashin samun isassun kayayyaki daga kamfanonin da suke siyo kayan. Daga Abuja, wakiliyarmu Ruqayya Basha ta aiko mana da ƙarin bayani.
A sanarwar da shugaban hukumar Tunji Bello ya fitar, ya ce hukumar na shirin ganawa da masu ruwa da tsaki a harkar kasuwanci a ƙasar domin kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyaki da al'ummar ƙasar ke fama da shi. Tunji ya ƙara da cewa ba za su lamunci hakan na ci gaba da faruwa ba, kuma haka ne yasa za su gayyaci shugabannin 'yan kasuwan ƙasar domin haɗa kai wajen lalubo maslahar da za ta kawo ƙarshen tsawwala farashin kayayyaki da 'yan kasuwar ke yi a wannan yanayi na matsin tattalin arziki da kasar ke fama da shi. Mr. Tunji ya ce ba abun amincewa bane a ga kungiyoyin 'yan kasuwa na sanya farashin da suka ga dama akan kayayyaki, don haka ya zama dole ga kowane dan kasuwa ya makala farashin kayayyakinsa a bayyane. Hakan ne yasa na tuntubi Balarabe Tatari, wanda shine mataimakin shugaban 'yan kasuwa a jihar Kano, ta wayar tarho game da wannan zargi na tsawwala kaya da ake musu, inda ya kada baki ya ce
a wannan zargi ba laifi dan ta yi shi saboda abin da ya bayyana gare ta kenan. Ada ta yi bin diddigi da ta gane cewa rashin samar da isasshen kayan abincin kafin tafiya zanga-zanga shi ya haifar da wannan matsalar. Kafin a tafi zanga-zanga da sati biyu, kamfanonin da suke supply daga wajen Kano, wanda suke turo kayan Kano ko kuma inda muke zuwa mu siyo kayan mu kawo su Kano, so sun daina bayar da kayan su saboda tsoron abin da zai iya zuwa.
An jiyo shugaban masu burodi na zargin ku da ƙara farashin fulawa da siga, alhalin ya ce kamfanonuka ba su ƙara koda ko sisin kwabo ba.
To shi ma kamar da yanda ya zarga, a haka ne mun wayi gari mu ma da jin cewa ita fulawar ta kai har 80,000 da wani abu, ko a wurinmu mu ma 60,000 ce da wani abu muka bayar da ita. Akwai kantin da kamar yadda ya gaya mana yana da fulawar nan, kuma ya yi imanin cewa ko da zai haɗa mutum goma-goma ya ba su buhu ɗaɗɗai, a mutanen da ya tarar ba za su ishe su ba. Saboda haka ya yi iya ƙoƙarinsa sai ba da list duk wanda ya samu za a ba shi kaya. To bayan an gama wannan, da mutane suka fahimci cewa ba kayan wadatacce, sai suke ta turowa Sublayi su samu list, su samu takarda. Idan sun samu an ba shi kaya da ya fito waje, sai ki ƙara 5,000 sai ya baki. Ko da haka nan take kaya farashinsa ya canza ba tare da mu diloli 'yan kasuwa mun ƙara masa farashi ba.
Dr. Isa Abdullahi Kashiri, malami kuma masanin tattalin arziki da ke jami'ar Kashiri a jihar Gombe, ya ce da ƙamshin gaskiya game da zargin da wannan hukuma ta yi ga 'yan kasuwa.
Ai, mun daɗe mana korafin cewa 'yan kasuwa a Najeriya suna amfani da damar yanayi na ƙasa ko na tsadar kayayyakin man fetur da kuma yanayin ƙarancin abinci da aka rufe iyakokin Najeriya da tsawwala farashi, kuma akasari zuwa suke su sai kaya su haɗa baki su ce a saya haka kawai. mu a Najeriya mutum wanda ya sai abin 100 yana so ma da so samu ne ya ci ya sayi 200. Wannan ba kasuwanci bane, wannan shi ake kira profiteering, wato kazamin riba. Saboda haka mutane su ankare da wannan, kuma ba abin da yake illa ya dada talauta ƙasa.
‘Yan Najeriya dai na ci gaba da bayyana kokensu bisa hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar babu ƙaƙƙautawa. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah Basha da wannan rahoton. Yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku kan ko shin wake da laifi wajen hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya. Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa maku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A yayin da ake shirin gudanar da zaben shugaban kasa a watan Disamban 2024 a Ghana, batun mutunta yanci na kan gaba a jerin bukatun da nakasassu suka ce za su yi la'akari da su kafin baiwa 'yan takara ƙuri'unsu a wannan karan.
Kowane shekara sun zo sun rude mu, mu kawo kaza, mu yi kaza, mu yi kaza, da an gama zabe mai ci ya ci, shi kenan sai a bar batun mu, kuma ana jin wani abu ne daban.
A nishar ba'idan gwagwarmayar kwato haƙƙi, nakasassu sun shiga laliban hanyoyin ƙarawa kayayyakin da suke ƙerawa daraja a kasuwanni.
Doka ce ta ce dole sai an dama da mu kenan idan Allah sa sun yi sana'a, in kun ba wancan kashi 50 ko kashi 75 to sauran kashi 25 kinnan dole ne doka ta ba dama a kawo shi wurin da kazo shi ma a saya.
To a sakamakon darussan da suka koya daga zaɓuɓɓukan da aka gudanar a Ghana daga lokacin da ƙasar ta tsunduma ta farkin demokuraɗiyya kawo yau, masu buƙata ta musamman sun fara tunanin aiki da wasu sharuɗa kafin baiwa 'yan takara ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa na watan Disamban da ke tafe. Halin ko in kula da wasu 'yan siyasa ke nunawa kan maganar 'yancin waɗannan mutane wani abu ne a jerin misalan da ke nuna cewa har yanzu ana fatali da matsalolin da ke damunsu, domin zancen nan da ake shiga manyan gine-gine na yi wa masu bukata ta musamman wuya a ofisoshi da dama na gwamnati da masu zaman kansu a ƙasar ta Ghana sakamakon rashin tanadin hanyoyin da suka dace, kamar yadda Alhashi Abdulbasit Hamidan na kungiyar makafin jihar Ashanti ya bayyana.
So dai washin ya kai lokacin zabe ma suke neman shi a yi, Bature na kiran shi camouflage, a zo a rode ka kamar an damu da kai kaza kaza, duk wani shawarwari za ku ba su amma ba su aiki da shi. After election, an doke ku an ajiye ba ta koma ake ba, don na samu labari manyanmu daga birnin tarayya manyan sun je sun gaggansu inda za a yi a nemi shawarwarinsu abinda za a yi. Don kaga magana da muke yin ga akwai wani loan da aka yi shi tun 2006, Disability Act of 2006, da ce an zartar da shi a cikin majalisa an ba shi duk wani constitutional requirement, suna kiran shi LI, legislative instrument, da ce an ba shi wannan. Wallahi na imani da wayansu mu da yawa mun samu inganci cikin rayuwar mu. Kuma an ce after 10 years a enforce wannan law, kusan shekaru 10 kenan.
Wani law kenan, wani doka kenan,
Disability Act of 2006. Tsohon shugaban kasa President Kufo shi ne ya kawo wannan law nan. To amma har yanzu an kasa bashi wannan LI da dai bari ya inganci, don daga cikin LI da ake son a kawo ya bari inganci ne shine a ta gini gine-ginen da muke yi ya dace da aka yi ginin da zai very accessible ne, shi mai na kasa ya samu access, amma babu. To wannan ne ake son a sake. To amma har yau ba su tanka ba, kowane shekara sun zo sun rude mu, mu kawo kaza, mu yi kaza, mu yi kaza, da an gama zabe mai ci ya ci, shi kenan sai a bar batun mu, kuma ana jin wani abu ne daban.
A yayin da nakasassu ke ƙara mai da hankali wajen koyon sana'o'in hannu a wani ɓangare na yaƙi da sana'ar bara a Niger, rashin samun ciniki daga cikin gida wata matsala ce da ke barazanar mayar da hannun agogo baya a wannan tafiya. Dalili kenan aka buƙaci sabbin hukumomi a jihar Zandar su bullo da matakan magance wannan matsala ta yadda sana'a za ta ɗauki nauyi mai ita. Ga Galadiman sarkin makafin da magaram a ƙarshen hirarsu da wakiliyar muryar Amurka.
Wannan sabon gwamnati da aka kanin da magaram, mun zama da shi, mun zama da bugata kare shi, mun zama da aje duka mun kwanta musu akan cewa to irin wannan kwangila da kuke badawa kuna ba ma'aikata ko ɗan kwangila kuna ba su to alhali kuma akwai mu ma bangaren mu wanda doka ce wai ba bara wani miki a doka ce tace dole sai an dama da mu doka ce dole ayi da mu kenan idan Allah sa su yi sala in kuma wancan kashi 50 ko kashi 75 to sauran kashi 25 kinnan dole ne doka ta ba ni dama a kashi wurin da ka zo shi ma a saya kenan kike tona hanyar muna da muna su ma magabatan tunda akwai dewa suna jagoranci amma ba su san da dokokin ba sai mun je muna tada su muna waya musu da kai kana lokacin da suke ganiya sai su zo ki gani suna tida sauran su masalu da shiru ko kungiyoyi masu zaman kansu suke na wajen da mutanen namu domin su yi hajar su saboda su ma kenan an kawo musu tallahi da yake nan na biyu in ka dauka akwai gwagwarmaya da muka yi yanzu Allah ya karata ba ma makaho ba duk wani na kasashe idan Allah ya sa bai lahiya in dai ya zo ya tar Rome za mu ba ya takarda zai je babban ma'aikata mai kula da bangaren kiwon lahiya tunda a gargashin ta muke za a je in bai lahiya zan je a ba shi takarda wanda muke cewa prison asar kira da dauke wani shi zuwa likita kan binciken jinin shi kan binciken wani shi duk wani abin ganin tunan malafin shi za a mushi kyauta ba tare da ba da ko biye ba kin ga kenan wannan ba karamin shahadi bane muka yi yanzu kuma muke na muke gogormaya mu gani idan Allah ya sa a musu ko da kaso 50 ne in kudin sayan magani mutun ya biya kuma gwamnati ta dauke mishi kaso 50 ke to duk wannan shine muke na muke ta gogormaya kuma muna nan har yanzu muna yi muna ci gaba da kancewar yanzu kin kan misali in ka zo wurin office wurin aiki kana so ka zaka wani uzurin ka to in mutun Allah ya sa makaho ne ko gurgu ne ka hanya wa sama wani beni ko abin ga ko aiki to akwai wanda muke cewa ramp ko muke sululu wanda ya kamata ce an yi shi mutun ya yi hawa ba tare da ya sha wahala ba to duka wannan kuma bangaren na magabata ne da muke jawo musu da kai convention wanda take kare haƙƙin duka na kasassu na duniya gabaki daya gargashin majalisar dinkin duniya kasa 177 suka sa mata hannu har da Niger ko Niger ta yi babban kokari a sama kenan shine yanzu muke so kowa ya komo shiga doka wanda komi in za a yi a dama da mu in kika je can gaba mun yi gogarmaya akan cewa duk wani na kasashe wanda Allah ya sa yayi ilimi yayi karatu iya da shahada shi to in za a dauki mutane ko je ziyarce in za a jarabawa to shi bayyayi dangata da wannan kasar da Allah ya karanta mushi in ya guddo shahalin shagwada muna da kaso 5% wanda shi ma zaka muna kuka domin a kara mana tunda muna da mutane da yawa dan samu aikin yi kin ga akwai yanzu muna nan muna takarra da muke so mu ta egalite da shaske nan a zo daidai wanda dole abu zai zo mana kasashe da sauki in ya gwada katin nan ya cire ta kenan zai tafi isalim alim kamar kowa idan muka hade muka zama ya madar miki da babu abin da zai wartar da mu ba a iya cewa wannan kasashe ne ko kuma a wannan zai gani wanda ake tsammani suna da lafiya kuma su ne suke koma gargashin na kasasun domin su ma su samu abinci a gargashin su kenan haka muke fata a tai
to masu sauraro da waɗannan bayanai na galadiman sarki makafin da magaram za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin shi Abdul Musa da Abdulbasit Hamidan da wakilan muryar Amurka Hamza Adams Akumasi da Tamar Abari Adama Garam da producer Julie Lizas Gresham ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
To a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau tambaya ce mai cewa shin kowa ke da laifi wajen hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya? Kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Muna sauraron ku. To mun samu layi daga Bauchi. Waye daga Bauchi?
Sunana Malam Ibrahim shi ne ka urbo garin hukumar Gambawa jihar Bauchi Najeriya.
To Malam Ibrahim menene ra'ayinka dangane da maudu'inmu na yau?
Yawa na yi kakarin ka ba wani yin maudu'i ne ko za a faɗa mun ba ne dai.
Na'am?
Kana tattauna akan mene?
Muna tambaya ne akan wai shin wa ke da laifi wajen hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya?
To musamman abin da ke kawo hauhawar farashin a Najeriya?
Wane ne laifin wane ne ya janyo hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya?
Abin da kawo laifin abin da wato matsalar da aka samu daga shugabannin mu na gaskiya. Ya kamata shugabanni su gyara su tashi gyara mana wani al'amari saboda kullum abin kaga ɗaya da ci gaba ne. Ga yunwa ga talauci ya riga ya mutane yawa.
To Malam Ibrahim, mun gode. Yanzu zamu leka jihar Borno. Waye akan layi daga jihar Borno?
Na magana da Abubakar Alhajijin daga nan Borno.
To Abubakar, menene ra'ayinka?
Ya tura ina ka wannan maudu'i gaskiya sun yi hawan farashin nan daga 'yan kasuwa ne, kuma wanda ya bar su gwamnati da shugabanni su suka bar su.
To me ya kamata a yi yanzu?
Abin da ya kamata yi gaskiya gwamnati ya sa ido a kan wannan abun, a sassautun matsala matsatsin rayuwar nan da yake ciki. Wallahi wani gida yanzu fa kwata-kwata wasu sun daina cin abincin nan a koyaushe. Allah
to Allah ya kawo mana mafita. Yanzu za mu leka jihar Kaduna. Waye akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Da wa muke magana?
Mai magana Isiya Malam Kare Kaduna tarayyar Najeriya.
To Isiya, muna jin ka, menene ra'ayinka?
To ra'ayina dai shi ne tsakanin Allah wannan tsada abubuwa, to sai dai wasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda abubuwa ne kaga dukkan abun da ake siya ya tashi, kuma ita gwamnati ba a samun tallafi daga ɓangaren. Ya kamata a ce gwamnati na taimaka ma talaka musamman ɓangaren noma. Idan ka duba shi talaka ba shi da buƙata na a ce gwamnati ta wai wani albashi ne mashi, ta taimaki shi a ɓangaren aikin da yake yi na gona, a ce na samun taki da kayan noma da sauƙi. Wannan abun ya gagara.
To mun gode Isiya daga jihar Kaduna. Waye akan layi daga jihar Yobe?
Musa Ibrahim ne daga jihar Yobe.
To Musa Ibrahim, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
Ra'ayina ina laifin 'yan kasuwa ne.
Me yasa ka ce haka?
Sabida su ne wanda mutum zai sayi abu yanzu, zai sayi kamar yanzu ne a jihar mu, a jihar Yobe mutum yana sayan abu yana ciniki da Kano, bai kawo kayan ba, amma da zarin ya ji Kano ya ƙara kuɗi, shari ya ƙara wa nashi kuɗi, to kaga yadda ba laifin gwamnati bane, laifin jihar Yobe, laifin ɗan kasuwa ne. Duk da gwamnati tana da laifin cewa wasu kayan da dola ake saya, dalan kuma ba samuwa yake ba, sai ga kayan ya ƙaru, amma 'yan kasuwan mu su ne suke tsawwalawa kaya farashi sosai.
To yanzu me ya kamata a yi?
Ya kamata dai 'yan kasuwa ɗin su ji tsoron Allah, ita kuma gwamnati ta wadatar da dola ɗin, masu sayo kaya da dola sai samu ɗan sassaucin kaya, da farashin zai sauka.
To mun gode Musa Ibrahim daga jihar Yobe. Waye kan layi daga jihar Bauchi? Ya sunan ka ce? Layin ka yana ɗarawa kaɗan.
Yusuf Ibrahim daga Bauchi State. Yusuf Ibrahim Bazali daga Bauchi State.
To Yusuf, muna jin ka, menene ra'ayinka? Da alama layin Yusuf daga jihar Bauchi ba shi da kyau. Yanzu za mu je jihar Niger. Waye akan layi?
Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kirba, jihar Niger.
To Ibrahim, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
To ra'ayina hakikanin gaskiya ya kamata mu kowa wa Allah, domin hakikanin gaskiya al'amuran da ke ta kasancewa tare da mu ga san jarabtar da kai ba su misaltuwa. To ya kamata manyan kaba'irori da kanani da ƙananu mu guje su, domin mu kowa ga Allah mu tuba. Duk waɗannan matsubofin da muke cikin su Allah ya yi mana su, shi kadai ne wasu ta gare mu.
To amma laifin wa kake gani wajen hawa farashin kayayyaki?
Gaskiya hukuma na farko kai suke da laifi, sabida ko da an ce ga an yi doka a kan ƙayyade kaya, hukuma ba za ta aikin ta ba, cin hanci ya mai yawa a Najeriya.
To amma wannan zargi kake ko?
Ba maganar zargi ba ne ba, wannan abin da ke aukuwa ne a zahiri, kuma duk ɗan Najeriya ya san da wannan maganar cin hanci kaɗai ne ke tasiri a Najeriya, ba doka.
To mun gode Ibrahim daga jihar Niger. Yanzu za mu leka makwabciyar ta jihar Kaduna. Waye akan layi?
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alarama, menene ra'ayinka?
To gaskiyar magana ni ina kallon abin kamar guda biyu. Na farko akwai laifin hukuma na kin tsari da tsawatarwa akan abin da baki ɗaya. Na biyu kuma akwai 'yan kasuwa, su suna amfani da daman ana buƙatan kaya, an shiga wani yanayi, to bari su tsawwala ko ma nawa ne a siya za a iya siya. ya kamata ga baki ɗaya kowane bangare ta yi aikin da ya dace. Gwamnati ta sa ido a kafa doka duk wanda ya tsawwala kaya a hukunta shi. Su kuma 'yan kasuwa su ji tsoron Allah su yi haƙuri da riba makankanci domin kasuwancin su yi albarka. Na gode.
To, mun gode Ibrahim Alaramma daga jihar Kaduna. Waye akan layi daga jihar Niger?
Sunana dan Shaibu gidan jirgin turma dan Ibanga da ke nan yanki karama kuma kwantagura da ke nan jihar Niger.
To, dan Shaibu, menene ra'ayinka?
Alhamdulillah, gaskiyar magana ni din gurunguna sai ta allaka wannan abin akan gwamnati.
Me yasa ka ce haka?
Ita gwamnati ita ke da wuka da yawa, ita ke da wuka da nama. Yau idan gwamnati ta fita ta da farashin ababe, babu dan kasuwan da ita duk dan kasuwan da ya abin ne ya tsallake wannan kayyo da yawa da shi gwamnati ta yi. To za a yi mai hukunci biyu dole 'yan kasuwa su bi wannan umarni. Amma wannan wanga abin da kake gani 'yan kasuwa suna amfani ne da daman da aka ba su. In gwamnati ta ba su daman cewa yi abin da suka ga dama, shi ta fara wani lokaci suke haɗa kai su yi ababen da suka ga dama, gwamnati babu abin da yau idan gwamnati ta shigo ciki ta kai da farashin komai da komai dole 'yan kasuwa su bi wannan gwamnati. Gaskiyar magana da gwamnati da su 'yan kasuwa su bi tsoron Allah, su sani cewa duk abin da muka tara a nan duniya za mu tara shi nan za mu kai shi.
To, mun gode dan Shaibu daga jihar Niger. Waye akan layi daga jihar Taraba?
Falalu ne anguwa ne daga mutum biyu, anguwan Katsinawa.
To, Falalu, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne gwamnati na da laifi, 'yan kasuwa na da laifi saboda babu price control. Babu takamaiman farashi, kowa yanda ya so abu haka ga dama zai je ya sayar.
To, me ya kamata a yi kenan?
Ya kamata gwamnati ita ta saka ido a kan 'yan kasuwanmu, su kuma 'yan kasuwa su ji tsoron Allah da talakawa.
To, mun gode Falalu daga jihar Taraba. Waye daga akan layi daga jihar Oyo?
Sunana Manu da ɗan PDP nan Karshanu a Kenyali.
To, muna jinka, menene ra'ayinka?
Abinda bayani wannan tsada kaya da ya faru a Najeriya, wannan laifin gwamnatin domin wannan gwamnati ta yi kishi ba ta sauraron talaka, to halin talaka ya shiga na kurki sai suna jin daɗi. Don haka shi ya sa duk an kai ƙarin mai, yadda aka yi ƙarin mai a kiran tsallafin mai ya hau, a yi ta san yadda za ta yi ta gyara. Idan aka mai da tsallafin mai, kaya za su yi sauƙi, 'yan kasuwa dole su rage farashi. Don haka wannan gwamnati ta yi kishi ba zanga-zanga abin da ne ba. Ya haƙuri zaɓe shi tashi mu kirɓe APC da mulkin Najeriya, domin APC ta galla zamuna ta mashi baya mulkin PDP shi ne ka saba da shi ba mulkin APC.
To, mun gode Muhammad daga jihar Oyo. To, masu sauraro, muna godiya da jin ra'ayoyinku, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To, Madalla Muhammad, a takaice a yayin da masu shiga tsakani ke shirye-shiryen dawo da tattaunawa game da batun samar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas, an ci gaba da barin wuta cikin dare a Gaza da gabar kogin Jordan. Masu shiga tsakani na duniya daga Amurka, Qatar da Masar sun shirya tsaf domin sake wani sabon zagaye na tattaunawa a ranar Alhamis, duk da dai ana cike da fargabar barazanar mai da martani daga Iran da ƙawayenta akan Isra'ila dangane da kisan gillar wani babban jigon Hezbollah a birnin Beirut da jagoran Hamas Ismail Haniyeh a Tehran. 'Yar majalisar wakilan Amurka ta jam'iyyar Democrat mai ra'ayin kawo sauyi da ke yin kakausar suka ga yadda Isra'ila ke gudanar da yaƙi a Gaza, Ilham Omar ta lashe zaben fidda wani a Minnesota. Omar ta yi nasarar kare kujerarta a jihar Minneapolis, inda ta sake fuskantar ƙalubalantar tsoho ɗan majalisar ƙaramar hukumar Minneapolis Don Samuel, wanda ta sha da ƙyar a hannunsa a lokacin da suka gwabza a zaben fidda gwani na shekarar 2022. Wasu 'yan gudun hijiran Afghanistan da iyalansu sun samu mafaka a makwabciyar ƙasar Pakistan, to sai dai an sake iza ƙerarsu zuwa gida a watan Nuwamba bara, inda bayan watanni biyu kacal wasu daga ciki suka sake koma Pakistan ɗin saboda rashin samun matsuguni da aikin yi a Afghanistan.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Leather Gresham, da kuma injiniyan mu na yanzu Rob McLean, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa huta lafiya. Masu salama.